Waɗansu 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru 15 'yan kunnen bakin wake sun kai wani sabon hari a garin Kwalfata, amma ba su samu nasara ba, domin 'yan bangan garin ko 'yan ƙato da gora sun nemi su kama su a yayin da suke ƙoƙarin kutsa kansu a cikin wani masallaci na wannan garin na Kwalfata. Jami'an tsaro sun harbe guda ɗaya har lahira, ɗaya kuma 'yan banga da 'yan ƙato da gora sun harbe ta da kibiya, amma ta tarwatsa kanta. Wannan hari dai ya zo daidai a lokacin da gwamnonin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Goma da ministan cin gida na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru René Sadi Emmanuel suka kammala taronsu na ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. Shi ma shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya aika da saƙon murnarsa ga jami'an tsaro da ma 'yan banga ko 'yan ƙato da gora domin irin jajircewan da suke yi na kammalawa da maharan Boko Haram a ƙasar ta Kamaru baki ɗaya. Minista René Sadi ya ce jami'an tsaro kamar su sojoji da ma 'yan sanda su ja ɗamara domin cimma buri na ganin cewan an kammala shagugulan Kirsimeti da shigowar sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali da lumana, sannan ya kai sake gargaɗi wajen masu tafiye-tafiye a cikin motocin safa-safa ko bus-bus da su ma su ba wa jami'an tsaro haɗin kai wajen binciken kwakwaf da ake yi musu a tashoshin ɗaukan fasinjoji da ma hanyoyin motoci, sannan su tona asirin wanda ba su amince da shi ba domin kar a yi musu kitson da kwarkwata. Kuma ya ci gaba da cewa za mu sanya a cikin motocin da murakiyar jama'a a duk inda za su je a faɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sannan ministan ya ja hankalin gwamnoni guda 10 na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da su yi aiki da sarakunan gargajiya da masu unguwanni da ma masu aikin sa kai na 'yan banga ko 'yan ƙato da gora domin su haɗa kafaɗa-kafaɗa da su domin samun kwanciyar hankali a manyan biranen ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da ma ƙauyuka baki ɗaya. Ta ɗaya hannun kuma ƙungiyar masu aikin sufuri ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru su gudanar da wani babban taron su a gaban birnin ƙasar Yaounde domin ganin yadda motocin safa-safa da motocin bus-bus suke kokawa wajen tsadar takardun haraji na motocin nasu da ma tsadar man fetur, har ma da yadda su ma suke neman cewa gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta sanya matakan tsaro akan hanyoyin ƙasar baki ɗaya, musamman ma a jihohin arewacin ƙasar inda maharan Boko Haram suke da ƙarfi, kuma jihar gabashin ƙasan inda ake fama da 'yan fashi da kwarowar 'yan tawaye wanda suke kwararowa daga ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Kan haka ne na tambayi Alhaji wani sharubusu a matsayinsa na cewa ko menene ya sa suka gudanar da wannan taro a daidai wannan lokaci.
Wato abin da ya sa muka yi wannan taro da yau shekara kamar biyu kenan ba mu yi wannan assembly, babban assembly ba, kuma dalili shi ne logan da za mu yi sai ga ƙasa kuma ya shiga cikin wani hali batun Boko Haram, sai muka ce a ƙasanmu mu yi faɗan ƙasanmu tukun.
Sannan kuma wannan binciken kwakwaf da ake yi wa fasinjoji ba zai kawo musu cikas ba kuwa?
Kuma su kansu ma fasinja suna jin daɗi cewa don da ka shiga a ji a saka wani abu mota ya fashe a mutu, gara a sauka a duba ku tukun ku shiga ku tashi.
Koya suke ganin matsalan tsadar man fetur a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru a yayin da wannan lokaci farashin man fetur ya faɗi warwas a kasuwan duniya?
To yanzu dai mun yi wani babban taro wata biyu kenan da ya wuce na batun rage man fetur, kuma shugaba ya yarda cewa za a rage. Yanzu muna jira ne takarda ya fito cewa an rage.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.